Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 20 ga watan Satumba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar Adamawa Najeriya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa da ta auku a wasu yankunan jihar ya kai mutum 25.
Muna da ididdigan mutum 25 wanda Allah ya musu rasuwa sanadiyan wannan ambaliya a Adamawa. Abun yana dada muni ne. Sannan muna da mutum 58 wanda suka jikkata.
To muna kuma tafa da shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da kuma sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kamfanin kula da makamashin nukiliya na kasar Ukraine ya faɗa jiya Litinin cewa wani makami mai linzami da ƙasar Rasha ta cillo ya dira kusa da wata tashar makamashin nukiliya da ke kudancin Ukraine. A wata sanarwa da kamfanin Energoatom ya fitar ya ce makamin ya sauka a nisan mita 300 daga tashar makamashin nukiliya Pif Denokrians, amma bai lalata inji ba. Harin ya lalata gine-gine da ke kusa, inji kamfanin na Energoatom. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana hakan a shafinsa na Telegram, yayin da yake mayar da martani kan harin makami mai linzami da Rasha ta kai wa duniya baki daya. Dole ne mu dakatar da shi kafin lokaci ya ƙure. Tashar Pif Denokrians ita ce tashar nukiliya ta biyu a girma a ƙasar Ukraine. An gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta London ma sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i. Shugabanni da firaministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun hallara jiya Litinin don yin bankwana na ƙarshe ga sarauniyar Birtaniya da tafi daɗewa kan karagar mulki. Bakin sun haɗa da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru 70 kuma ta mutu a Scotland a ranar 8 ga watan Satumba. Mutuwar da Elizabeth ta yi tana mai shekaru 96 ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru 70 kan karagar mulki. Gabanin hidimar ta tsawon sa'o'i a jiya Litinin, wata motar rundunar sojojin ruwa mai alfarma ta yi jigilar akwatin gawar Elizabeth daga zauren Westminster Hall zuwa wani da ke kusa, inda aka yi ta ajiye ta tun makon da ya gabata, inda kuma dubban mutane suka yi gaisuwar girmamawa ta bankwana bayan tsayuwa na sa'o'i kan layi mai tsawon kilomitoci da yawa. A jiya Litinin, mutane sun yi jerin gwanu a kan tituna a wajen babbar majami'ar domin su shaida wannan abin tarihi. Ganin yadda makarantu suka yi ta samun tangarda a fadin duniya sanadiyar cutar COVID, masu fafutuka sun roƙi shugabannin duniya jiya Litinin da su ba da fifiko kan tsarin makarantu tare da maido adadin kuɗin da aka kasafta ma ɓangaren ilimi wanda aka zaftare lokacin da annobar cutar ta ɓullo. Taron da ake yi kan batun inganta ilimi an gudanar da shi ne a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya gabanin taron shugabanni na shekara-shekara. Ana sa ran zai samar da shawarwari daga ƙasashen duniya don tabbatar da cewa yara a ko'ina daga yankin kudu da hamadar Sahara zuwa Amurka ba su sami ci baya ba sosai. Shekaru 7 da suka wuce na tsaya akan wannan dandali, ina fatan za a ji muryar wata yarinya wadda aka dirka ma harsashi saboda jajircewa wajen neman ilimi, inji Malala Yousafzai, mai lambar yabo ta zaman lafiya ta NPBL kuma wakiliyar zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya. To ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma halin yanzu bari mu duba rahoton da muke tafa da shi. A jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya, ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutum 25 tare da jikkata fiye da 50. Lamarin da har ila yau ya janyo rushewar ginin wata makarantar yara ta Jekakadawo a karamar hukumar Yola ta Kudu da ke jihar Adamawa. Ga rahoton da Lado Salisu Muhammad Garba ya aika mana daga Yola.
Muna da gididdigan mutum 25 wanda Allah ya musu rasuwa sanadiyan wannan ambaliya a Adamawa. Abun yana dada muni ne.
Dr. Muhammad Aminu Suleiman kenan, sakataren dindindin na hukumar bada agajin gaggawa na jihar Adamawa, a lokacin da yake bayani da kuma bada gididdiga na ambaliya da ta yi wa al'umma mazauna wasu yankunan kananan hukumomi a jihar Adamawa bazata, ya kokara da cewa
sannan muna da mutum 58 wanda suka jikkata, akwai wanda suka kakkare, akwai kamar da gini ya fadi a kan mutane da sauransu. An bude dadin kowa dam da ke Gombe sabili da yawan ruwa ta wancan bangaren. Ruwan da ya zo ya samu ruwan Kiri dam ya yi yawa, sai aka sake na Kiri dam, sai ya zo ta riba Gongola a yanda suka hadu da Binuwa kai ambaliya ta wannan wurin. A yanzu haka da muke magana kuma an bude dam da yake Kamaru Lagdo dam tun ranar 13 ga wannan wata da muke ciki, da misalin karfe 8:50 na safiya.
Ga asarar rayuka sama da 25 da lamarin ambaliyar ya shafa a jihar Adamawa da kuma jikkata al'umma sama da 50, al'amarin da ya janyo rushewar makaranta akan wasu dalibai. Dalibai guda 5 kuraguzan ginin ya yi musu sanadiyar karyewan kafafunsu, wasu kuwa hannu. Kamar yadda Aliyu sarkin matasa da ke zama mahaifin wani dalibi wanda lamarin ya yi sanadiyar karyewar kafansa, ya koyi min karin bayani akan yadda lamarin ya faru, yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya suka ji da wannan akuwar lamarin. Duba da cewa ambaliyar ya yi sanadiyar rushewar makaranta da ya janyo karyewar kafan ɗansa,
wannan mun dauke shi a matsayin sosai ne, Allah ubangiji ya daukaka haka ya kasance. Makaranta ne ya rushe a kansu, kuma dai abin da Allah ya takaita ba mutuwa ciki, amma lalle yara kam sun ji jiki. Yaro na sunan shi Aliyu ya samu karaya biyu a kafa wanda ba su da lafiya, kuma ubangijin Allah ba su lafiya.
Gawan Aliyu Jambutu wanda ke zama mahaifin Halima Aliyu Jambutu wanda ita ma lamarin ya yi sanadiyar karyewan hannunta sakamakon rushewar wannan ginin makarantar, shima yayi mana bayani akan yadda suka rungumi lamarin.
Alhamdulillah, hannu kan gaskiya yana shi, yana na kumbure, amma sai yana ubangiji, ana na ana neman jinin yarinya, amma dai hannu kan a kumbure take. Ko ya gani ya gani, neman sauki a gurin ubangiji.
To ko menene ma malaman makarantar za su ce akan wannan batu? Duba da cewar suna cikin makarantar lokacin da ambaliyar ya nausa cikin makarantar, har ko lamarin yayi sanadiyar rubujewar makarantan, kuma dalibai da dama suka jigata ciki har da karyewan hannu da kafa. Malama Hafsatu Dalhatu wadda ke zama malama a cikin wannan makarantan ta koyi mana karin bayani dalla dalla akan yadda lamarin ya faru.
Da safe yara sun zo dan irin around 9 din nan, to mun ga ruwan sama ya fara faduwa, muna so mu gode su, muka ce kamun gode su, wani abu ya faru da su akan hanya. Mun zauna tare da su muna renon su domin ruwa ya wuce kafin mu sallame su, sai abin ya faru. To wanda suke da karaya kan mutum 5 ne, to wanda kuma suka brush suna biya.
Indai mai sauraro ba zai mance ba, wannan ambaliyar da ya yi wa shiyar arewa maso gabashin Najeriya cikar kwari irin su Kano, Jigawa, Adamawa da ma jihar Taraba gabaki daya, lamarin da ya janyo asarar gonaki da kuma muhalli da dama. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Gobarar dazuzzukan Amazon na Brazil ya zuwa yanzu ya zarce wanda aka gani a daukacin shekara ta 2021, a cewar alkaluman hukuma da aka fitar jiya Litinin, wanda ya haifar da wata sabuwar barazana ga gandun daji mafi girma a duniya. Tauraron dan Adam ya gano nau'ukan gobara 75,592 daga ranar 1 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Satumba na wannan shekarar, wanda tuni ya haura 75,090 da aka gano a bara, a cewar hukumar kula da sararin samaniya ta Brazil INPE. Sabbin munanan labarai daga dazuzzukan na iya ƙara matsin lamba kan shugaba Jair Bolsonaro, wanda ke fafutukar ganin ya ci zaɓe a wata mai zuwa, kuma yana fuskantar sukar kasa da kasa kan karuwar lalata dajin Amazon akan idansa. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce wani jirgin saman da ke dauke da kayayyakin jinya don tunkarar yaduwar cutar kwalara da ta barke a kasar Siriya da yaki ya daidaita ya sauka a Damascus, babban birnin kasar a jiya Litinin, kuma ne zai biyo baya. Ahmed Almandari, daraktan hukumar ta WHO, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press a wata hira yayin wata ziyara da ya kai birnin Damascus cewa hukumomin kiwon lafiya na Siriya na hada kai da kungiyar kasa da kasa domin dakile barkewar cutar. Wannan barazana ce ga Siriya, ga yankin, ga kasashe makwabta da ma duniya baki daya, in ji shi. Kalaman na Almandari sun zo ne kwanaki bayan da jami'an kiwon lafiya a Siriya suka ba da rahoton mutuwar mutane akalla 5 da kuma wasu mutane kusan 200 a larduna daban-daban. Wannan dai shine karo na farko da aka samu barkewar wannan cuta tun kafin a fara rikici a watan Maris din shekarar 2021.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 11, 8 na safe kenan da minti 11 a Nigeria, Niger, kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a kodiyoshe za a iya zuwa shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. Allah yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma
mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci dadi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai.
Masu tsare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ɗan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gona ta kai hekta 200, saboda gaba ɗayan ruwa ya zo ya tafi da ita. Abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gininnika sun zuzzube, nawa ma zube, na dan uwana ya zube. Ko he dai mu ce alhamdulillah, duk hakan ba ɓaci ne wajen Ubangiji ba, duk abin da Allah ya ma gyara ne.
Muna buƙatar taimako, sakamakon talaka mu sun ga matsalar ruwa, gida da kuma gonaki gaba ɗaya. Na akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar mutum kusan ta kai 2,000 ko 3,000 wani talalaci.
Mai martaba sarkin dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakin su ya zube mu rubuta sunansa da yawan ɗakunan su, domin ya shiga damuwa akan yanda ya gani yanayin talakawan sun shiga.
Magidanta da manoma kenan a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin Najeriya suke bayyana irin asarar da ambaliyar ruwa ta yi musu a bana, tare da mika kokon bara na neman agaji daga hukumomi da kungiyoyin ba da agaji na duniya. a dakace mu.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta.
Madalla, masare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku yadda harkokin tattalin arziki, cinikayya da walwalar jama'a suka gurgunce a wasu sassa na jihar Jigawa, musamman yankin karamar hukumar Birnin Kudu, saboda karewar gadoji da ke kan titunan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana. Ambaliyar da ta ratsa kananan hukumomi kimanin 22 daga cikin 27 na fadin jihar ta Jigawa, inda lamarin ya shafi kauyuka da garuruwa kimanin 2000. Wannan ibtila'in ambaliya ya lalata amfanin gona na biliyoyin naira baya ga dimbin gidaje da suka rushe.
Sunana Hefi Uchamu. Wannan ambaliyar ruwan ta zo akalla ni gona ta ta kai hekta 200. Saboda gaba ɗayan ruwa ya zo ya tafi da ita, abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna roƙon gwamnati ta taimake mu, kuma gashi nan dai ruwa har yanzu sake zuwa yake. Saboda kaga a satin nan ma asabar ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai hekta 50. So da aka yi ta ma ruwa ya zo ya tafi da komai ba abin da za a amfana a ciki. Ina da bashi na gwamnati a hannuna. Saboda haka akwai matsala.
Sunana Babaji daga karamar hukumar Kyawa. To abin da za mu ci dangane da ambaliyar ruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda a daidai wani lokaci ina da abin da ya kai misali a ce wato hekta 50. Mu muna noma ne kamar gero, dawa, da wake da sauran makamantan su irin su riɗi, kai har ma da masu noman shinkafa a ɗan wuraren da ya kasance kwari. Wace muka noma amma sakamakon wannan ibtila'i na ruwan sama ya mamaye, kuma muna fatan Allah madaukakin sarki mai damar da alkhairi. Ana tura koke-koke ga abubuwan da daga guraren da ya kamata kamar bangaren gwamnatin jiha da Sema da Mema da sauran makamantan waɗannan, kuma muna fata ko za su taimaka.
Kamar yadda bayanai suka gabata, baya ga lalata amfanin gona, wannan ambaliya a bana ta rusa gidaje da dama a ƙauyuka da garuruwa.
Sani Muhammad Kabir Tejo, wannan damuna tamu mai albarka, alhamdulillah gininnika sun zuzzube, dan haka nawa ma zube, na dan uwana ya zube. To he dai mu ce alhamdulillah, to hakan ba ɓaci ne wajen Ubangiji ba, duk abin da Allah ya ma gyara ne. Muna roƙon gwamnati dai da taimakon Allah su taimaka mana sai mu samu mu gina wasu.
Assalamu alaikum, ina mai magana Salisu Urugu. Mun samu ibtila'i a wannan damuna, mun samu rushe-rushe na gidaje, ɗaki na ya zube da katanga, sannan sai na mahaifina wanda su ma sun zuba ƙwaya biyu, akwai ni yayana shi ma yana ciki duk sun zuba. Sai batun yanayi na gona, mun shuka dawa da tabu wanda ma mun cire rai ma mun cire tsammani gaskiya ba za ta yi ba. Sai gero shi ma da aka yi gunda ya kamata a ce ka samu kamar tani 30 da kana samu, amma ba na bebi. Akwai gonakin da aka duk an sassaro su, akwai gonar da ni na san ta aboki na ce wallahi kwano biyar da samu a ciki, ko ni a gona ta abin da na samu bai fi dani biyu ba.
Nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da wasu daga cikin hakimai da dagatai a jihar Jigawan ke faɗi game da wannan ibtila'i da ya afka wa talakawansu.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka, koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, munkudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka.
Madalla, masu ware garin Hirin na yankin karamar hukumar Birnin Kudu a jihar ta Jigawa, wani lardi ne mai kunshe da manoma zalla waɗanda ke harkokin noman rani da damuna, kuma ɗaya daga cikin wurare ne da ambaliyar ta yi wa ɓarna. Alhaji Musa Muhammad Bello shi ne dagacin garin na Hirin, ya fayyace irin hasarar da talakawan yankin suka yi sanadiyar ambaliyar.
Muna buƙatar taimako sakamakon talakawan mu sun ga ruwa, matsalar ruwa gida da kuma gonaki gaba ɗaya. Wala ka muna buƙatar da taimaka mana, ga hanyoyin mu sun lalace. Yanzu babu wata hanyar shiga wanda za a shiga a tsamin nan, a ta yanka mu duka ba shiga ba fita.
Yaya watakila za ka kwatantawa wanda bai sani ba mizanin ita wannan asara ta ambaliyar ruwa a wannan yanki naka?
Na akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar wajen kusan ta kai 2,000 ko 3,000 wanda ta lalace, banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare.
Ita wannan gona ta shinkafa ce ko ta hatsi misali?
Akwai shinkafa, akwai ta gero da dawa. akwai kuma ta gida wanda ruwa ya cinye ta lalata ta. Muna neman taimako ne bangaren abinci da kuma bangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba. Dine zai farfado da wani abu daga ciki akan abin da aka rarrasa.
Kaman a tallafa da iri
da iri da taki da inji na ban ruwa, domin idan an samu iri ba samu inji ba nan ma yake na gwan. Kuma an samu inji an samu taki an samu iri to ne noman zai dan bunƙasa.
To kaman akwai wani yunkuri da kuke na daukar watakila kididdiga na wannan asara nan ta shafa su manoma ko kuma talakawa watakila a ga yadda za a mika mu hukunta misali.
Eh to kwanakin nan dai an turo mana list mun dan yi listin mutane wanda aka ce a rubuta adadin wanda gonakin su suka lalace da gida. To amma kuma mu kayyade adadin abin da za a samu ko kuma za a samu da aka rasa.
Shi ma hakimin gundumar Sinjimina a yankin karamar hukumar ta birnin Kudu wadda ke cikin kananan hukumomin da ambaliyar ruwa da karewar gadoji ta Munana, Alhaji Adamu Muhammad na Kudu, cikin kaduwa da alhini ya roki mahukunta su kai wa talakawan yankin agaji.
Harkar ruwan nan da Allah ya kawo mana shi mun yi da kaddara da mai kyau da mara kyau. Na kai kusan shekara 60 idan Allah bai taɓa nuna mu wannan tsari na ruwa da kamar irin bana ba, wanda gundun ruwa bai taɓa hawa ba ma a bana ya shiga. Domin ni ganin idona ne ruwa ya tsallaka kan titin Jigawa a wani gari wanda ake ce man Nafara.
Wuri mai daidai.
Wuri mai daidai wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan, amma bana Allah ya hau da shi ta nan wajen. So wani abu dole mu kai kokenmu diddide mai martaba Sarkin Dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakinsu ya zube mu rubuta sunansu da yawan ɗakunansu. Domin ya shiga damuwa akan yadda ya gani yanayin talakawan sun shiga, kuma mun rubuta mun kai, kuma muna koke ga da kan local gamma abin da ya kai jiha ya kai federal gamma. To muna bukatar tallafi da taimako cikin gaggawa, domin kusan wani ba shi da abincin ma da zai ci. To gidansa ya fadi, dawo da din noma yanzu haka a cikin gona zaka samu gyada ci ruwa iya guiwa a yanzu haka. Kaga da gyadar da wani amfani sun zama kwandon ba za su amfani ba. Saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko, Allah ya ba shi damar duba wannan abu. Domin lokacin da abin ya faru a dai gunduma ta Sundumina, take na ga dan uwana sanata ciwo ga halin da muke ciki, take ba da kuɗi aka so dawa da masara da shinkafa aka rarraba wa jama'a da dai gurgurdin iko, wanda mutane sun dan ji dadin wannan tallafin.
To sai dai kwamishinan ayyuka na musamman na jihar Jigawa Alhaji Awol Ɗanladi Sankara ya ce gwamnan jihar Badaru Abubakar ya nada wani kwamitin tantancewa domin ba da agaji game da wannan iftila'i.
Magana abinci wannan kwamitin akan yayi fara aiki. Abu na biyu da kwamitin mai yanzu muke magana zan ba da report shi shine akan ishu din maganar kayan amfanin gonar da akai asara, gidajen da akai asara, wanda ya za a ga a taimaka musu da radadin wannan abin nan, menene za a yi maganar faranta jama'a. A cikin kwamitin nan an saka cewa akwai Ministry of Works suna ciki. Duk gadar da aka samu problem akai kokari ake akan ya za a gyara ta, koko idan ba san da ba za ta gyara a yanzu akwai a wannan lokacin da ana ruwan nan ba, ai kokari a ga yanda za a fidda hanya ta bayan ta ko ta gefen ta wanda za ta zama temporary, yanda za a iya hucewa a cigaba da dai uzurin daga a cigaba da harkar kasuwanci kafin ita gwamnati ta zo ta yi wannan gyaran.
Masare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa za mu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki, mabucin adalcin mulki, kuma ba mai ce makashin.
Kanzu kuma sai sharhin jaridin Jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta waito cewa shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya isa birnin New York domin halartar taron shekara-shekara na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a fara daga yau Talata 20 ga watan Satumba. Kudurorin samar da ci gaba mai dorewa da yancin tsiraru da illolin canjin yanayi da halin da ake ciki a Ukraine da yankin Sahel na daga cikin muhimman batutuwan da za a maida hankali a kansu a yayin wannan zama. Jaridar ta ce a ɗaya gefe shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da ke halartar taron na Majalisar Ɗinkin Duniya za su gudanar da taron ƙungiyar CEDEAO. Sannan shugaba Mohamed Bazoum zai gana da sakataren gwamnatin Amurka Anthony Blinken da wasu shugabannin ƙasashen Turai kafin ya isa jihar Texas don halartar taron nazarin hanyoyin samar da makamashi a Afirka. Jaridar Le Courrier yana cewa hukumomin Niger sun fara tunanin canza tsarin tafiyar kamfanin ruwan sha na kasar wato Sen, wanne kamfanin Veolia na kasar Faransa ya saye mafi girman kaso na hannun jarinsa a shekarar 2001. Jaridar ta ce wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa shugaban kasa Mohamed Bazoum ya umarci jami'ai su dauki matakan baiwa Niger damar samun bakin fada aji a wannan kamfani ta hanyar ware babban kason hannun jari ga gwamnatin kasar daga kashi 5 daga cikin 100 zuwa kashi 30, yayin da su ma ma'aikatan kamfanin na Sin en Niger za su sami kason da ya dara kashi 10 da suke da shi a can baya, kamar yadda za a baiwa 'yan kasuwar cikin gida cikakkiyar dama a wannan sabuwar tafiya. Jaridar Le Collusion ta bayyana cewa wasu kamfanonin haji da umara sun maka hukumar alhazai ta kasa a kotu sakamakon abinda suka kira halin rudanin da hukumar ta jefa maniyata a yayin hajin da ta gabata. Jaridar ta ce maniyata kimanin 158 daga cikin waɗanda suka cike ka'ida ne ba su samu zuwa kasa mai tsarki ba a 2022, duk da cewa hukumar alhazai ta Koho ta ba da tabbacin ba za ta bar alhaji ko guda a gida ba. Saboda haka waɗannan kamfanonin haji suka buƙaci a biya su diya. Mu ƙarƙare sharhin da jaridar Lanketer wacce yake cewa wasu 'yan siyasa sun fara yunkurin kafa kwamitin goyon bayan shugaban ƙasa Mohamed Bazoum wanda ake yi wa lakanin Musaq Hamzari a taƙaice. Jaridar ta ce kwamitin da ke hangen ƙarfafawa shugaban ƙasa gwiwa domin cimma nasara a ayyukan da ya kaddamar a ƙarƙashin tsarin manufofinsa wato Renaissance Act 3. Kungiya ce da ta kunshi wasu 'yan gani kashenin shugaban kasa wacce yake shirin bayyana a nan gaba da nufin tunkarar waɗanda ake yi wa kallon 'yan tawaye a jam'iyyarsa ta fi NDS tarayya, wacce a bisa ga dukkan alamu rikicin shugabanci ke ƙoƙarin ratsawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a taƙaice.
Takaice, an gudanar da jana'iza a matakin ƙasa a majami'ar Westminster Abbey ta London ma sarauniyar Ingila Elizabeth II, wadda ta kasance hidima ta alhini mai cike da abubuwan ban sha'awa da na al'ada da kuma addu'o'i. Shugabanni da firayim ministoci da ma sarakuna da sauran manyan baki sun hallara a jiya Litinin don yin ban kwana na ƙarshe ga sarauniyar Birtaniya da ta fi daɗewa kan karagar mulki. Bakin sun hada da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden. Elizabeth ta yi sarauta na tsawon shekaru 70 kuma ta mutu a Scotland a ranar 8 ga watan Satumba. Mutuwar da Elizabeth ta yi tana mai shekaru 96, ta zo watanni bayan Birtaniya ta yi bikin cika shekaru 70 kan karagar mulki. Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasa ta Lithuania ta sanar da cewa ya zuwa tsakar dare masu kula da kan iyakokin kasar sun hana 'yan kasar Rasha 11 shiga kasar. Wannan na zuwa ne bayan firayim ministoci hudu daga cikin kasashe 5 na Baltic da ke kan iyaka da Rasha, Poland, Estonia, Latvia da kuma Lithuania sun amince a farkon wannan watan na dakatar da karbar 'yan kasar Rasha, wani yunkuri na nuna goyon baya ga Ukraine. Nan gaba 'yan Rasha da ke bulaguro don yawon bude ido, al'adu, wasanni ko kasuwanci, ko da suna da ingantacciyar biza a hana su shiga kasashen hudu a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Ministan harkokin wajen Latvia Edgars Rinkevis ya ce ya nanata kudurinsa na sanya takunkumin hana yawon bude ido na kungiyar tarayyar Turai ga 'yan kasar Rasha.
To masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana idan Allah ya kamu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce titani gabatarwa da kuma Solomon Abudi haɗa mana shirin sai injiniyanmu ne, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a kwana lafiya, wato a wuni lafiya.